To, ta da fata ku ne lafiya kamar da muke a nan Washington DC sashen Hausa na murya muku ne yake tarbon ku ga shirin sanar da kan mitoci da dama da suka hada da mita 20 da 26 da 31 da 42 da kuma 61 a jamhuriyar Niger ana jin mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara da noma da dalol da niya a bunan kwanni a duniyar gizo kuma a voahausa.com ko sashen hausa.com. To jama'a barkanku da wuni Ali Mustafa na Sokoto ne ta da Grace Alheri Abdu a Washington DC. Bayan kun gama jin labaran duniya,
ranka dade yanzu ka je ka dawo daga ziyarar gani da idanu game da abin da ya faru a garin Magumeri. Ko za ka yi mana bayani game da abin da ka ganewa idanunka game da abin da aka ce ya faru na ƴan ta'adda?
To mataimakin gwamnan jihar Borno zai zo yi mana wannan bayani din. Bayan wannan Fulani sun samu rediyon kansu da kansu a Najeriya.
Gidan rediyon nan zai tabbata cewa Bafulatani ya fahimci menene tsarin mulkin ƙasa ya tanadar masa a rayuwarsa na ɗan Najeriya. Duk inda kake a duniya za ka same mu.
Sai kuma takaddamar shugaban kwastar na Najeriya da 'yan majalisar dattawa kan kayan sarki.
From the first rank in the custom to Comptroller General, they ought to wear uniform. They have to wear uniform.
There is support of the motion that the CG do return here in proper uniform and designation of the Comptroller General of Customs. Say aye. Those against say nay.
To dama akan wannan takaddamar muke son mu ji ra'ayinku a bayan mun gama ka muku labaran duniya. To a bangaren mu na jin ra'ayoyin ku ma sare mu ta wayar ko ya kuke gani shin kayan jikin shi shugaban kwastan din ne ya kamata abu muhimmanci ko kuma aikin da zai yi wa ita hukumar kwastan din? Ba wannan muna da labaran wasanni yau daga Najeriya musamman kan cire Isa Hayatu daga mukaminsa. Duwan nan a bayan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da yammacin yau. Ga cikakkun labaran. Magana da shugaban Amurka Donald Trump ya yi taci shi yayin da yake kokarin kafa umarnin shugaban kasa da ya shafi shiga Amurka da zai samu karbuwa. Jiya Laraba, alkalan kotun tarayya Amurka guda biyu suka ba da umarnin wucin gadi na yin watsi da yunkurin shugaba Donald Trump karo na biyu na takaita waɗanda za a ba izinin shiga ƙasar. Wani alkali a Hawaii ya taka wa umarnin biyu burki, wanda ya buƙaci a dakatar da tsarin ba 'yan gudun hijira mafaka da kuma dakatar da ba da takardun izinin shiga Amurka wato bisa ga mutane daga waɗansu ƙasashe shida. Wani alƙalin gwamnatin tarayya a jihar Maryland kuma shi ma ya ambaci kalaman Trump yayin da yake ba da umarnin watsi da dokar yau Alhamis. Sai dai hukuncin ya shafi umarnin hana ba da takardar bisa ne kawai na dokar da shugaban ƙasar ya zartar ba tsarin da ya shafi 'yan gudun hijira ba su mafaka ba. Alkali Derek Watson ya bayyana jiya Laraba cewa yana yiwuwa hujjar da jihar Hawaii ta bayar cewa dokar ta saba wa kundin tsarin mulkin ƙasa da ya buƙaci gwamnati ta cire batun addini a dukkan matakan da za ta ɗauka ya samu karɓuwa. Gwamnatin shugaba Trump ta ce ɗaukar wannan mataki ya zama wajibi domin kare ƙasar daga barazanar ta'addanci. Dokar ta ƙunshi daina ba 'yan gudun hijira mafaka na tsawon watanni uku da kuma hana mutane daga ƙasashen Siriya, Iran, Yemen, Libya, Somalia da kuma Sudan takardun izinin shiga Amurka. Yau Alhamis ne ya kamata dokar ta fara aiki kafin aka taka mata burki. Sakamakon farko na zaben da aka gudana a ƙasar Netherlands na nuni da cewa jam'iyyar PM Mark Rutte, wato Prime Minister Mark Rutte, ta sami rinjaye da kujerun majalisa, inda ta doke jam'iyyar masu hankoron kishin ƙasa ta Geert Wilders da gagarumin rata fiye da yadda aka zata da farko. Ana kyautata zaton jam'iyyar People's Party for Freedom and Democracy za ta lashe kujeru 32 daga cikin 150 da majalisar, abinda ya fi kujerun da sauran jam'iyyu suka samu nesa. Ana kuma kyautata zaton jam'iyyu uku za su samu kujerun majalisa 19 da ya hada da jam'iyyar Wilders da ke adawa da batun shige da fici. Prime Minister ya bayyana nasara a matsayin nasara demokradiyya, ya kuma ce ƙasar Netherlands ta ƙi amincewa da takaitaccen ra'ayin kishin ƙasa. Shan kayan da Wilders ya yi bai nuna ya yi ƙasa gwiwa ba. Ya gargaɗi Prime Minister cewa ba wannan yana nufin za a daina jinsa ko saƙon da yake ƙoƙarin yayatawa kenan ba. Ranar 21 ga watan nan na Maris ake kyautata zaton sanar da sakamakon zaben da aka gudanar baki ɗaya. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kamfanin jiragen sama na ƙasar Malawi ya yi wani zango na tafiya a dukkan inda dukkan ma'aikatan jirgin mata ne daga birnin Blante na ƙasar Malawi zuwa Dar es Salaam a ƙasar Tanzania. Wannan ne kuma karo na farko a tarihin sufurin jirgin sama na ƙasar Malawi wanda aka yi da irin wannan. Mata ne suka gudanar da dukkan ayyukan da suka shafi sufurin jirgin da suka hada da binciken matafiya kafin shiga jirgi da kula da bukatun matafiya da zaunar da matafiya a kujerinsu da kuma kula da tashin jirgi da abin da ya shafi harkokin sufuri a cikin wannan tashar. Hatta jami'an da suka yi aiki a tashar jirgin saman da suka hada da 'yan sanda da jami'an shige da fici da jami'an kula da tashi da saukar jirgi duka mata ne. Jirgin zai yada zango na sau'i biyu a tashar ƙasa da ƙasa ta Kumuzu.
To, garisa Laila Abdu ta kawo muku labaran duniya daga Washington. To, bari mu shiga da hotonninmu kuma za mu fara a jihar Borno wacce aka sake kaiwa hari a yankin karamin hukumar mulki na Montgomery wanda kan haka ne Haruna Dauda ya tattauna da mataimakin gwamnan jihar.
Ranka da yanzu ka je ka dawo daga ziyarar gani da idanu game da abin da ya faru a garin Montgomery a yau ko kuma a daren jiya. Ko za ka yi mana bayani game da abin da ka gane wa idanunka game da abin da aka ce ya faru na 'yan ta'adda?
Muna muke godiya ma Allah madaukakin sarki ya ba mu nan lokaci. Kuma gaskiya alhamdulillah yanda muka je muka gani din ba yanda muka ji ba. Shine ka ce gani ya kori ji. Jiya da dare yanda aka tsotar da mu an ce Magumeri gaba da ya kone. Mai girma gwamnati ya damu sosai. Kusan sau ya fi sau biyar na kira na nace muna ji report din haka ba mu confirming tukuna ba. Sun fara abin kamar karfe 5:30 na yamma. An wannan alerta mai kemu din ba gidaje na talakawa ɗin da ba rai ɗaya na talakawa da aka kashe. Ya kace sun tsaya wajen business sojoji ne sun kona office na business sojoji din sun kona kuma radio room nasu sun kona amoka nasu da tangnarwa akwai sojoji da suka rasa rayukansu a jiya da muka ji din kun safe na an ce mutane biyu amma da muka ji din an bi jeji an samu ya wuce haka an har yanzu suna kan bin jeji su samu authentic wannan shine abin da ya faru
tambayar man nake so maka shine kamar da kuka ji kun ga da mutuntar da mutane a garin kuma kuntar da mutane kamar wani hali suke ciki ne
a gaskiya da muka ji ba mu ga ta da hankali ba dan kuma sai har sai da fiye wata ma suna kan hanya so ya nuna cewa ba su tortar ba
ana da kasuwanci
normal business dai na gani yana tafiya
yawa ya shirya sai akwai rahotannin da ake cewa kamar akwai mutane sun gudu su shiga daji da sauransu ba ma san inda suke ba ya gaskiya wannan batu yake
eh to tunda ba mu tarar ruwa a waje ba mun je mu tarar kuma sun tare mu kamar siyasa maka je mutanen gari masu zo sun tare ma bayan gari ya nuna cewa akwai halaman zaman lafiya kuma ba su kwashe kaya abinci ba abin da magaji suka dauka gari inda suka san akwai petrol su je sun dauka kuma sun malle asibiti suka iba magunguna
yawa ran kare da akwai wani zargi da shi mai magana da yawo rundunar sojan Najeriya yayi na cewa kamar akwai hadin baki tsakanin su mutanen gari da kuma yan kungiyar Boko Haram wanda har ya sa aka kawo wannan hari me zaka ce dangane da wannan
eh to ni azai shugaba ne ban je wannan ba ni dai abin da samu talakawa ne da yan jama'a ne shine jama'a ne mai girman gwamnati da musu cewa gwamnati yana tausayi da abin da ya same su kuma mu ganda idan abin da yake faɗa ake faɗa din
mu gode gore da gaskiya kai dai mu gode mataimakin gwamnati jihar Borno Alhaji Usman Mamman da kuke da
to gaishe ka Haruna to bari mu je ga maganar Fulani wanda a jihar Adamawa yanzu sun samu rediyon kansu da kansu
wajen da su radio FM kula ko ta tawo ce ne da fone kare
anan ne radio fube nan maje ne radio tabbare nan nan ta radio fume
murya mai gabatar da shirye-shirye kenan a wannan sabon gidan radio ta Plako kuma wannan ne ma dai karon farko da aka samu irin wannan tashar radio da ke watsa shirye-shirye a cikin harshen fulful da zalla kuma kamar yadda mahukuntan gidan radio ke cewa an kafa ne da zimmar kawo fahimta juna tsakanin makiyaya da manoma a nahiyar Afrika bayan ma gabatun wayar da kan makiyaya da ke ruga kan batutuwan siyasa ilimi kiwon lafiya da masar harkokin rayuwa Alhaji Umar Sambo Abubakar tsohon dan jarida ne da ya rike ma wasu gidajen radio a baya shine ko shugaban wannan gidan radio na Plako FM yace akwai rawar da za su taka wajen kawo fahimta juna tsakanin Fulani da sauran al'umma
gidan radio nan za ta tabbatar cewa ba Fulani zai san hakkinsa kuma zai san abinda ya kamata dokan ƙasa ta hana kuma abinda ya kamata su aiwatar a matsayin su na ƙanna 'yan ƙasa a Najeriya gidan radio nan zai tabbatar cewa ba Fulani ya fahimci menene tsarin mulkin ƙasa ya tanadar masa a rayuwarsa na dan Najeriya saboda haka wannan gidan radio ne wanda zai kawo hadin kai wanda zai tabbatar da zaman lafiya kuma wanda zai yada al'adun Bafulatani da kuma harkokinsa na yau da kullum. Za mu haɗa kai da gidajen radio wanda suke kasashenmu na Afrika inda Fulani suke da bakin magana, kamar yan kamar ƙasan Kamaru, su Mauritania, kamar su Futajalo, kamar su duk inda dai inda Fulani suke a kasashen Afrika. Za mu yi cuɗanya da su, kuma za mu samu shirye-shiryenmu su samu mu kuma mu samu nasu. Sannan kuma wato karka ji kamar muna FM ɗin nan kamar annan ne kawai za a sauraro, a'a, yanzu muna tashan mu tana kan ranar gizo. Duk inda kake a duniya za ka same mu.
To ko me makiya yake cewa ga da tabakin wasu shugabannin kungiyoyin Fulani a Najeriya?
Sunana Alhaji Alkali Bello Waziri Madagali, kuma ina shugabantan Wetin Wellani Fulbe Riyarar Association na Najeriya.
Wannan gidan rediyon da ya kafa ba ya kafa saboda Bafulatani ne kadai ba, a'a, ya kafa saboda yaya zai ya kawo zaman lafiya a ƙasansa.
Kuna jin daɗi kenan?
Ƙwarai da gaske.
Sunana Alhaji Abdubali Chairman Tabital Fulaku, John Jam na Najeriya gaba daya. Mu mun ji dadi da kafa wannan gidan radio, mun yi maraba da ita. Domin me? Domin duk wani mai wayo yanzu a kasan nan ba a shi mutuncin sa.
Masana irin su Muhammad Ibrahim da ke zama editan jaridan Alubaita Najeriya, na ku ganin akwai buƙatar kafa irin waɗannan gidajen radio a yanzu.
Kishi ne na wani harshe, kuma Fulani sun fi kowa a cikin ƙabilunmu na Najeriya jin radio. To yau a ce an samar da wata kafa tasha ta FM wadda take ba abin da za a yi a ciki sai harshen Fulako, ai wannan kusan za a iya cewa ma babban ci gaba ne, saboda za a kusanto da su. Abubuwan da ake yawan magana na rashin wayewan yan uwanmu Fulani, wannan kafar za ta taimaka wurin wayewarsu. Za a amfani da wannan dama wurin isar da sakonni gare su akan cewa ga yanda za ku gudanar da rayuwanku. Wannan ba karamin ci gaba ne, kuma kishi ne na harshe.
Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To a gaishe ka Ibrahim, yanzu karfe 5:17 na la'asariya. To kamar da na ga muku yau, muna so mu ji ra'ayinku ne game da wato takaddama da ke gudana a majalisar dokoki ta Najeriya tsakanin shugaban Kwastam da su, inda suka nace siyasa kayan sarki wato riga aiki. To shine muke so mu ji wane ne fi muhimmanci, rigar ko kuma aiki? Amma kafin sannan bari mu yi muku shimfiɗa da wannan rahoto da Madina ta aiko mana dazukan yau.
Shugaban hukumar Kwastam Hamid Ali ya amsa gayyatar majalisar dattawa a yau din nan. To sai dai daga dukkan alamu takaddamar da ke tsakanin Hamid Ali da majalisar bai kau ba, saboda wani kuduri da dan majalisar dattawa George Sakibo ya kawo.
And it ought to wear uniform by from the first rank to the lieutenant general, from the first rank in the custom to comptroller general, they ought to wear uniform. They have to wear uniform.
Ya ƙara cewa idan har akwai hukumominta da ya kamata su sa kayan sarki domin inganta ayyukansu, kamar su kwastam da sojoji da 'yan sanda, inda sa rigar sarki ya wajaba a kan shugabannin, ya zama dole su sa rigar sarki. Sai mataimakin shugaban majalisar dattawa Ike Ikwaran Madu, da ya jagoranci zaman na yau, ya wa majalisar tambaya kamar haka.
Do you support of the motion that the CG do return here on Wednesday next week at 10 a.m. in proper uniform and designation of the Contra General of Customs? Say aye.
Aye.
Those against say nay. The ayes have it.
Gaba ɗaya majalisar ta amince cewa Hamid Ali ya dawo ranar Laraba mai zuwa 22 ga wannan wata sanye da rigar sarki.
To madalla, to kamar da nace muku, muna so mu jira yanku ne game da wannan labari da kuka ji Madina ta gama bamu yanzu. Shine muka shin fita da shi kan takaddamar shugaban Kwastam da majalisar dokoki.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-5655. Amma kada ku manta, sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya, sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
Daga Port Harcourt, wa yake tare da mu daga Port Harcourt ne? Tumana Salisu, barka dare. Kaji abin da ke faruwa a zauren majalisar dattawan Najeriya da Ahmed Ali Mera yanka kan wannan, wanne ne yafi muhimmanci, rigar sarki ko kuma aikin sa? Me yasa kake cewa ba akwai wanda ba su da gaskiya a cikin, me ya hada rashin gaskiya da maganar sa kan sarki?
Mala Ali yan ka duba duk yau in kaya ne.
Duka me?
Ko ne ya sai yana da laifi a cikin. Yin sa ba su san da cewa da wuri. Ina ga ba zai bar su ba, zai bi su da dadde da yana jin duka.
To madalla, to mun gode Salisu, bari mu je Sokoto mu ji abin da Sokoto suke cewa. Wake magana daga Sokoto ne. Ban ji sunanka ba, ina magana da waye?
Abdulkadir Sarkin
Kuri. Yo, Malam Abdulkadir. To mu je ga mun naka ra'ayi kan wannan batu da muke maganan sarkin ne, wato rigar sarkin ne ko kuma aikin sa?
To gaskiya aikin ta yi muhimmanci. Domin da dole sai da wannan kakin zai yi aiki ba, aikin da zai shi ne ke da muhimmanci. Ni dai ina ganin lallai 'yan majalisa suna da wani manufa da wannan abin, kawai sun laɓe da kamfana ne su halli gariya.
To amma ka ji lokacin da ake tambayar ra'ayin 'yan majalisa, akwai wanda bai yarda ba, wanda ya ce ƙala, daga dai abin da muke ji kowa yarda cewa lallai sai ya sa rigar nan, kakin nan da ake magana. Me yasa kake jin suke ba da muhimmanci ga kakin nan?
To dama na ce abin Malam Ali, kamar dai babu wata mai ba su wani abu da za su ba su a hujja ne, shi ne suka laɓe kawai da wannan abin.
To madalla, mun gode Malam Abdulkadir, bari mu je Kaduna. Hello
Aliyu Mustapha Sokoto, barka da la'asariya.
Na'am, barka da yamma, wani ne?
To sunana Murtala, ina kiranku daga garin Gasa a Kaduna, tarayyar Najeriya.
To yi min magana kan wannan takaddama Malam Murtala.
To gaskiya kaga kamar yadda ake ta faɗa, tunda dalle ba dole ko bai sa riga ba, aiki shine mai muhimmanci. Kuma za mu yi mamaki a ce akwai irin su Comrade Shehu Sani sun kwankwaso a ce sun tsaya, mutum ne kamar fa Buhari ne ya bayyana a gabansu. Gaskiya za mu yi mamaki, dole su kare masa mutuncinsa, ma damar kuma shi kanshi ya yi gwamna Kaduna, an shaida cewa yana da gaskiya, bai da wani almunda da sauransu. To menene zai sa a sa dole sai ya sa uniform? Yana aiki, ana custom tana tara kuɗin shiga da komai. So shawaran da muke badawa gaskiya su daraja mutuncin duk wanda zai zo majalisar nan, mai mutunci ne yadda su ma suke da mutunci. Shawaran da zamu ba su kenan, tashi da lafiya.
Mun gode Malam Murtala da Kaduna. So sai kuma Plato. Hello, wa yake magana daga Plato ne?
Dan Baba Tamon ne daga Yalon Shanda.
To dan Baba, ina jin kaina cikin wayar ka, dan haka rediyon ka yana buɗe, sai ka kashe shi, sai da ni da masu saurari sai mu ji abin da kake tafitar da shi. Kaji tambayar da muke game da takaddamar nan da ake a majalisar dokoki, waye me kake gani yasa suke naci akan wannan kakin sai Ahmed Ali ya sashi?
To wannan ba mu san me dalilin su da dalle sun matsa sai da sa wannan kaki ba.
To amma kai me ra'ayinka matsayin dan kasa wanda abun ya shafe shi?
Ah, to in yasa kakin ne bai saba dokan kasa ba, ai zai iya sawa ku?
Zai iya sawa, amma abin da muke tambaya shin ya sa kakin ne da muhimmanci ko kuma irin aikin da zai yi a matsayinsa na shugaban hukumar kwastam?
Amma sa kakin ya fi muhimmanci.
To na gode kwarai Malam Dan Baba. Bari mu je Kano, mu ji abin da kana za ka cewa. Ke tare da mu daga birnin na Dabo
ne Bashir Yakubu.
To Malam Bashir, kana lafiya ko?
Ne muku fatan alheri.
To waƙe min wannan batu, me ake ciki?
Ina ganin akwai wata manufa da suke da ita 'yan majalisar nan.
Ka san ko me manufa din, kana jin wacce ce, wacce manufar ce kake ji suke da shi?
Manufa saboda aikin sa danganta da irin abin da shugaba Muhammadu Buhari ya bashi yayi. To kuma mafi yawanci su wayannan mutane kusan su ne da harkokin da suke shigo da safarorin kayayyakin da ake shigowa da su, wanda aka dora doka a kai. Shi ne suke fito da wayannan ka'idojin, suke so su nuna masa lalle-lalle, sai su nuna ma'iya.
Amma Bashir, ba ka ganin ko yana cikin kaki ko baya cikin kaki, duk abin da ake tsoron ya yi zai iya yi ɗin kuwa?
eh dama shine muhimmi aikin nasa ya fi muhimmanci fiye da tsakakin.
To mun gode Malam Bashir daga Kano sai Bauchi. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. Sunana Ayuba Garba Imam daga cikin Madaki a jihar Bauchi.
To Malam Ayuba ka wannan lafiya ko?
Alhamdulillah ya aiki Malam Ali.
Lafiya ba ni ra'ayinka kan wannan takaddama ta yan majalisa da Hamid Ali.
A gaskiya ya kamata ya fi jinsu ya haɗu su bar hannun Ali wato ko da babu yi nufantin domin aiki yana aiki da jama'an Najeriya ne. Ba lallai sai ya saka yi nufin ba. In dai bukata kawai shi ne, ya haƙuri su bar shi ya mara aiki ma jama'an Najeriya. Saboda Najeriya duk tana buƙatar ma'aikata jajirtattu irin su Hamid Ali. Bukatar Allah zai taimake shi. Allah ya
kuma kishi gaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari. To amin Malam Yakubu Ayuba mun gode kware bari mu karkare a jihar Niger. Assalamu alaikum.
To alaikum salam. Sai sa Hussein mun Amerika kuna magana ne da Balani Umtu Gulare ga Ushishi jihar Niger ke tarayyar Najeriya.
To Malam Bala ba ne ra'ayinka kan batun takaddama nan
da ake. To gaskiya ra'ayina akan wannan takaddama tsakanin Ahmed Ali da majalisar kasa da sai su majalisar kasa ma su da aiki ne ba su aikin su ba aikin da yanzu da su za su mutunta kan Najeriya ba shi suke yi ba sai su haƙi ke kiya kawo da me kai ya kawo ba su talakan Najeriya su da su ba ai ba an ce su yi sai uniform mallin ko kare sai uniform mu ba shi da mu aikin shi ya gamsar da mu da yake yi a Najeriya ko ba haka ba su su koma constitution shi din su kai kukan talakawan su ba su kai ba ba su koma sun zaɓon su.
To mun gode Malam Bala daga Naija na so mu ci gaba da jin wannan ra'ayin naka amma lokaci ya mana halin sa dan haka sai gobe zamu dawo da wani batu gobe ma kai da na bude kofa ce ko ya fadi abin da yake so dangane da ra'ayoyin sa. Mun gode. Biyar saura minti bakwai na la'asari a Washington DC lokaci ne da zan gaito muku Murtala ya baku
wasanni a takaice.
An zaɓi shugaban hukumar ƙwallon ƙafar ƙasar Madagascar Ahmad Ahmad a matsayin sabon shugaban hukumar ƙwallon ƙafa ta nahiyar Afirka, lamarin da ya kawo ƙarshen shugabancin Isa Hayatu na tsawon shekaru 29. Ahmad ya sami ƙuri'u 34 daga cikin ƙuri'u 54 da aka jefa a zaɓen wanda aka gudanar yau a Addis Ababa, babban birnin ƙasar Habasha. Ahmad ya kasance shugaban hukumar ta CAF na 7 a cikin shekaru 60 na tarihin wanzuwar hukumar. Wannan sakamakon kuma ya kawo sauyi a shugabancin hukumar a karon farko tun sa'ad da Isa Hayatu ya dare kujerar a 1988. Ahmad, wanda shine shugaban hukumar ƙwallon ƙasar Madagascar tun daga shekara ta 2003, ya karbi shugabancin hukumar ƙwallon ƙafar Afirka na wa'adin shekaru 4, inda ya sha alwashin sauya fasalin hukumar don tabbatar da adalci da gaskiya. Kayan da Isa Hayatu ya sha wani babban sauyi ne a harkar wasannin ƙwallon ƙafa a nahiyar Afirka, kuma dattijon mai shekaru 70 a duniya ya rasa mukaminsa na dan majalisar zasassuwa na hukumar ƙwallon ƙafar duniya wato FIFA. Zakarun nahiyar Afirka na matasa 'yan ƙasa da shekaru 20 wato ƙasar Zambia ta fada a rukuni mai zafi a gasar ƙwallon ƙafar duniya ta rukunin da za a soma a watan Mayu a ƙasar Koriya ta Kudu. A jadawalin gasar da aka yi jiya Laraba, ya sanya kasar ta Zambia a rukunin C tare da kasashen Iran da Costa Rica da kasar Portugal da ta lashe gasar har sau biyu. Kasashen Senegal da Guinea da kuma Afirka ta Kudu su ne sauran kasashen da ke wakiltar nahiyar Afirka a gasar ta duniya. Mai horar da 'yan wasan Manchester City Pep Guardiola ya karba laifin ficewar kungiyar daga gasar ƙwallon ƙafa ta zakarun Turai saboda kasawarsa na gamsar da 'yan wasan da su rika kai farmaki a gidan Monaco. City din ce dai ke kan gaba a wasan farko da ci 5-3, to amma a wasa na biyu Monaco din ta yi galaba da ci 3-1, lamarin da ya bata damar tsallakewa da yawan ƙwallayen wajen gida. Wannan ne karo na farko da ake fitar da wata kungiya a ƙarƙashin Guardiola a matakin 'yan 16 na gasar. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
Yanzu kuma a sashen muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson yana shirin daukar bakoncin taron ministocin harkokin kasashen waje na hadakar kasashen duniya masu yaki da kungiyar ISIS da ke Iraki da Siriya a ranar 22 ga watan Maris na shekarar nan. Kakakin riko na ma'aikatar harkokin wajen Amurka Mark Toner ya ce Secretary Tillerson zai bayyanar da irin taimakon da Amurka za ta yi wa ayyukar haɗakar ƙungiyar murƙushe ISIS shine gaba a shirye-shiryen harkokin wajen Amurka. Mun kai wani matsayi a wannan yaƙi da za mu yi amfani da ministocin wurin hanzarta ƙoƙarin ƙasa da ƙasa na murƙushe ISIS a ragowar wurare da suke riƙe da su a Iraki da Siriya, kuma mu ƙara matsa lamba a kan rassansu da ƙawayensu da kuma abokan hulɗarsu. ISIS ta haddasa gagarumin tashin hankali da halaka jama'a ta hanyar aiwatar da kisar kiyashi da shirya ta'addanci a Iraki da Siriya. Wannan tashin hankalin ya yi sanadiyar kwararren 'yan gudun hijira da ƙaruwar buƙatar kayan agaji. Murƙushe ƙungiyar ISIS shine matakin farko na kawo daidaiton al'amura a Siriya. Taron na ranar 22 ga watan Maris shine zai zama taron farko na baki ɗayan haɗakar ƙasashen 68 tun bayan shekarar 2014. Fatattakar mayakan ISIS yana buƙatar gudunmuwar duk ƙasashen cikin haɗakar, kuma Sakatare Tillerson yana shirin nana ta muhimmancin yin aiki tare da kuma ba da gudunmuwa ga ƙoƙarin kawo ƙarshen ƙungiyar ISIS. Ministocin za su yi tattaunawa mai zurfin gaske a kan irin matakai da ƙasashen za su ɗauka, ciki har da matakin soji da masu yaƙi da 'yan ta'addan ƙasashen waje, da daƙile hanyoyin kuɗinta da hanyoyin aikewa da saƙo, da daidaita al'amura a yankunan da aka ceto don ƙara lokacin yaƙin. Bugu da ƙari, taron zai tattauna akan tashin hankali da ake ciki mai nasaba da daidaita mutane a Iraki da Siriya, wanda ya yi mummunan tasiri a yankin. A yayin da sojoji ke taka muhimmiyar rawa a wannan ƙoƙarin, ko shakka babu za a yi galaba akan ƙungiyar ISIS idan aka tabbatar da dukkan matakan da aka ɗauka a matsayin ƙasa da ƙasa. Wannan shine makasudin wannan haɗaka tamu. Sharhin muryar Amurka na yau kenan, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To a gai da baba, yanzu kuma lokacin da zan sake mai da kurin Grace ta kawo mana shirinmu na ƙarshe na labarin matakaici.
To, maganar da shugaba Donald Trump ya yi tana nema ta shiga da shi yayin da yake ƙoƙarin kafa umarnin shugaban ƙasa da ya shafi shiga Amurka da zai samu karɓuwa. Jiya Laraba, alƙalan kotun tarayya Amurka guda biyu suka ba da umarnin wucin gadi na yin watsi da yunkurin shugaba Donald Trump ɗin karo na biyu na taƙaita waɗanda za a ba izinin shiga ƙasar. Wani alƙali a Hawaii ya taka wa umarnai biyu burki da ya buƙaci a dakatar da tsarin ba 'yan gudun hijira mafaka da kuma dakatar da ba da takardun izinin shiga Amurka, wato bisa ga mutane da suka fito daga waɗansu ƙasashe shida. Wani alƙalin gwamnatin tarayya a jihar Maryland kuma shi ma ya ambaci kalaman na Trump yayin da yake ba da umarnin watsi da dokar yau Alhamis, sai dai hukuncin ya shafi umarnin hana ba da takardar bisa ne kawai na dokar da shugaban ƙasa ya zata ba tsarin ba 'yan gudun hijira mafaka ba. Sakamakon farko na zaben da aka gudanar a ƙasar Netherlands na nuni da cewa jam'iyyar Prime Minister Rutte ta samu rinjaye da kujerun majalisa, inda ta doke jam'iyyar masu hankorin kishin ƙasa ta Geert Wilders da gagarumin rata fiye da yadda aka zata tun farko. Ana kyautata zaton jam'iyyar People's Party for Freedom and Democracy za ta lashe kujeru 32 daga cikin 150 da ake da su a majalisar.
To ga sheki Grace, to jama'a abin da ya sauka kenan a wannan shiri wanda shine na ƙarshe a wannan rana ta Alhamis. Sai gobe juma'a Allah ya kamu da sassafe da ƙarfe 6 muna fatar mu kullu muku da shirinmu na farko. A madadin dukkan ma'anan sashen su na mura muku musamman ta Grace da Julie da injiniyoyinmu, ni ne Aliyu Mustafa Sokoto, sai anjima.